Saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen Hausa .com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fagi
tare da ni Amina Bahari Auna.
To jama'a, kamar da yadda kuka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe yana tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 13 ga watan Yuli na shekarar 2022 zamu kammala maudu'in makon da ya gabata, inda muka yi magana akan dalilan da ke sa magidanta cin zarafin matansu.
Zara Utuna ta fara karin bayani.
A cikin shirin namu na yau zamu koma zauren tattaunawar mu ne karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa. Sannan zamu ziyarci filayen kwalamar mu a Ghana da Jamhuriyar Niger.
Sannan zamu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
To jama'a, za mu fara shirin ne da koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna, wato wajen su wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana da za ta gabatar mana, inda za su yi mana bayanan shin ko me maza suke so domin haddasa zaman lafiya tsakanin ma'aurata. Binta, gare ku.
Mata, har yanzu kun kasa fahimtar?
Har yanzu mata an kasa fahimtar cikakken abin da namiji yake so?
Wannan tambaya ta kuce me namiji yake so ne wai?
Wannan tambaya abinda namiji yake so ya danganta kala-kala ne ga maza, amma ni abinda nake tunani ko a ra'ayina abinda namiji yake so shine yana son biyayya. Namiji baya son mace me turjiya, sannan mutum namiji yana son mace wadda tsayayya, wadda kanta ta dogara da kanta ne, ba wai kan abinda wasu suka gaya mata ba ko menene. Dan yanzu in ka bincika sai ka ga mace kila tana da mutum 11 ko 12 da ke bata shawara kan yanda za ta zauna gidan miji ko yanda za ta zauna da mijinta. To kana neman mace wadda lalle ita kanta abinda ta sani din nan, iliminta ne take amfani da tunaninta da kwakwalwarta da dabaranta take zama, yanda ka zauna da ita shine zai bata yanda za ta yi magana da kai, sannan bi yanda ta kai ta kawo. A ra'ayina, idan mace an koya mata ta ilmantu sosai, an mata tarbiyyar zama gidan miji, to za ta di yanda miji ya zo mata tana da dabara yanda za ta yi. Shi na miji kamar raƙumi ne, idan aka sa mashi akala aka ja shi dibbi yake yi.
A mazan yanzu
ai ba wai abun nan ne kai ba, ya kawo ne zamani ne da ya canza da kallakan fina-finai da ake kamar yanda ne maganan haɗewar duniya din nan, soap opera din nan da ake kallo, wanda wasu
fina-finai
wanda ake juyawa, wasu ayi su da Hausa, wasu ayi su da yarurrukan mu nan na gida. Can rayuwa ce su tasu, al'ada su ce, mu kuma sai aka dawo yanzu matan mu da hadda mazan ma yanci suke kallo. Akwai kuma wanda zaka ga na Hausa din ne, ma wanda zaka ga namu ne nan na gida ake yin su, wanda yake bada canji mace ta gani cewa eh lalle ga yanda ya kamata in. Akwai wasu kuma abubuwa waɗanda labarai waɗanda bai kamata a ce an dora su kan cikin kafofin labarai ba, sai kaga an sanya su, wanda kila wata daman tana fama da wani irin wani abu dama irin wannan, sai ta ga ashe ga yanda ya kamata in ma tafiyar da abun. Ko ta je ta karanta akan social media din nan na yanar gizo ko sababbin kafafen labarai yanzu da muke da su na zamani, sai ta karanta sai ta ga cewa ai yanzu matsala ta tsakanina da miji na haka ya kamata in tafiyar da shi. To namiji ya fi so kece kike da duk abin nan dinki, saboda ya san ki, ya san yanda ya auro ki, ya san in ki da wani tunani ya zo wanda ba naki bane ba zai gane, ya san cewa wannan sanya ki akai koko dibowa kika wani guri kawai kika zo kika yi shi, in kina canzawa zai gane. To daga nan za a fara samun bambanci ana budiya. Iyaye ya kamata su sani cewa maganan shiga aure ka bada aure kace wane a ruwance wancan a ruwane yana da illa sosai saboda wannan rashin fahimtar da rashin jituwan nan ake samun shi zamu yi ta maimaitawa kan shi yawancin mazaje abinda ake yake faruwa kenan kuma yanzu a zamanin nan da ake ciki iyaye su san cewa wannan abin an wuce shi maza ba mu san wannan
to malam ai yanzu ma an yi auren soyayya kai kaje ka neme kila ma sai kun yi shekaru kuna dubayya Romeo and Juliet kowa ya gan ku Laila wa Majnun ka an samu ku suna sai ki jama'an ce to me sunan sauran ki sai a samu sunan sauran da sunan budurwa sai a hada hashrak waye ne to duk an yi an sha biki an yi fati kala kala an tare wata dududu bayan an yi auren ko gama fahimtar wane ne wannan na asali shi ma an fahimce shi shine na asali ba a gama yi ba wata uku wata shida kafin a kai shekara wata a gidan sa ta yi rayuwa ba insha Allah malam to duk wannan ba auren dole aka yi musu ba me ke kawowa ku sa mai mace hannu wai dan saboda ta tunzura ku
ai kun ga shi yasa muka ce maki hadewar duniyar nan da ta zo muka dau wasu al'adu ko muka yadda namu sannan muka yadda addini
malam yarana wani laifi da wani laifi ana ka ganin mace za ta yi a kirbe da
gaskiya ba ai ba dalili ba wa ma laifin da zai kai a kawo ga wannan kawai dai abubuwa ne zamani ne ya lalace abubuwa suke kaiwa haka amma dai gaskiya babu dalili da zai kai ga maganan duka ga aure maganan wane ne
in an yi
to duk kuma shi yasa ai sahalewa take da kyau haka Allah ya halatta ta daman ya san abin da yasa ya halatta ta cewa za a kwari wani ko a kwari namijin ne ke cikin matsala ko ita macen ce ke cikin matsala wanda rabuwan kawai shine mafi ala to amma a wani gurin an ga abubuwan ba su tafiya daidai amma za a matse a ce ba za a yi wannan rabuwan ba wannan daga iyaye naka ila in taje ta faɗa tana nunawa koko daga shi iyayen shi su ce masa ai baka isa baka yi koko yana tsoron wani abu haka wanda zai zauna to a zauna sai ya ga
kare
a ta muzanci ko a ta muzanci
eh to idan in akwai wanda za a ƙara auro akwai wannan kudin to fitar da na ciki ba matsala bane an yi
a'a ai wannan abu wai dan fitarwar ma da duk wani abubuwa da ai ba mu yin shi ma yanda ya kamata din saboda ita gwamnati ta ba manya abubuwa ta koma ga kananan abubuwa magana aure gana ce wadda gwamnati ya kamata take rike da ita da abin nan dan addini to ya kamata a ce gwamnati da shugabannin al'umma sarakuna da malamai an zauna an yi tsari mai kyau kan magana aure ba a hana saki ba in an zo akwai matsala an yi saki ko an samu matsalan tashin hankali ya kamata a ce akwai irin masu ba da shawarwari na kan maganan iyali ko aure wa'anda ba dole sai an tafi gidansu mata ba ko an je gidan miji ba an haɗu da iyaye an yi batunci ko an faɗi wata magana da za ta kawo tashin hankali kila in aka samu wani a masallacin unguwar akwai wata kungiyar da aka sanya wadda ke ba da shawara kan maganan aure aka zauna aka yi magana daga nan aka koma gida sai kaga an dan samu sauki so idan kuma aka ce yanzu kai sakin aure ka auro wata akwai wanda na san suna da auren su yana ma da mata yana da su amma kuma zaka ji an ce mu wata ta jira za a saki wata a dawo da ita so kin ga wannan abin kin ga irin mutun sai ka tarda mutun ya auri mata 20 30 ko 15 ko wani abu kuma wannan ciwo ne na maza wasu maza da suke sa maka su wanda
kullun wato dalilin macen ne ta tunzura shi
a wannan aikin kamar ciwo ne kawai ana sa a samu wata bakuwan mace ne wadda ba wadanda aka saba da su ba to amma kuma ana cikin musulunci an ce mata hudu ne zaka iya yi to in an yi hudun nan kuma zaka yi ta zama da su ne to dole a saki wata a dawo da wata wani ma tashin hankalin za a kirkiro shi ne kawai a ce kin yi laifi saboda me yasa kika yi ciki ni ba ni son ciki to saboda haka na sake ki sai a sake ta da ciki wata 1 2 3 koko sai a ce a'a ai ba ta mu uwata biyayya koko ta yi man kadan laifi wani dan kadan wani abu wanda zaka ji wanda abu ne wanda za a kamata a zo a zauna a ji rashin biyayya mahaifiya ya kike mahaifiyar rashin biyayya a gashi to ba za ma a taba zauna za a sake ta za a yi to sai kaga mutum kuma ya gama kuma wani limami ne zai daura mai auren koko za a haɗu kuma wani kofar gida ko a masallaci ma a daura mai aure 20 ko 30 kila zaka ga wani yana na 20 ko na 30 ko ana ce yana mai da yarinya tsohuwa ko mai da budurwa jawara
wani
dai ana mutum je wannan irin wannan kiranin so kin ga irin wannan abin ya zama na ma ya zama na cikin al'adar mu kuma an yadda da shi ana tafiya
an san yana ana ci gaba da
so wani kuma yana amfani ne da kila talauci ko rashi na wasu iyaye ana yi masa haka saboda kila dan wani kwadan abu hannun shi in ya masa ki zai ƙara zuwa wani gidan saboda yana da wani hali a bashi irin wannan to amma inda akwai shugabanci akwai gwamnati wadda za ta shirya shi wannan auren gaba daya ya zamana duk saki sai masallacin da aka daura auren sun sani akwai jadawali wanda ake cewa database na auren da aka yi da in an yi saki lokacin da aka yi sakin dalilin sakin duk za a sani to idan mutum mai irin wannan abin ne zaka ga zai kara da duk wannan database din da an diba za a ganshi auren rakin da yayi sakin da to za a yi makin din shi kuma za a sa duk limamai da duk wani abu kada a kara daura mashi aure a garin ko a jiha ko wannan sai dai ya tafi ya tsallaka wata jiha to in wata jiha ta yi wannan to ya kamata duk jahohin kusa su ma sai su dauka sai kaga an magan ce irin wannan mutanen saboda nan ne zaka ga ana samun matsalar tarbiyyar rashin tarbiyya na yara saboda wannan yana da uwarshi wancin na da nashi wannan na da nashi wasu waɗanda ke gidan su kuma basu damu da ƴaƴan wasu ba wanda aka saki to nan ne zaka ga yaro ya fara fita ya samu wani hali mara kyau da wani abu sai kaga ana yi idan ka hada su illa yawan su a jiha sai kaga in ka ji wani mugun abin da zasu da yaran suka shiga na shaye-shaye ko wani daba ko wani kila ba su ne ke bada labarin wani an zo a zo a yi wani banna ko a yi wani kin duk irin wannan abubuwan ya kamata gwamnati ta ba kwangila ba kawai take bada ba hanya ba gada ba a ta kula da magana aure a gina al'umma wannan abu wanda shine mai muhimmanci a gare mu ta nan ne mutane za a kiddo mutane sahihai mutanen kirki wanda za su taso wanda a ƙarshe ma duk wannan abun da muke yi idan za mu yi wannan zaman da muke dama ba mu yi shi ba mu zauna muna maganan lalace aure ba sai dai inda wani abu ya faru wanda shi kuma za a iya zama a gyara in an gyara irin wannan abun kila yana iya faruwa ga kowa kila ko so daya ko so amma in ka yi shi so daya in an yi shi so daya ko so biyu an baya zama na kullun abu ne wanda za a yi ta komawa a yi ta zama kan shi ba a yi ta zama kan shi to kila sai ka samu irin wannan na tsotsayi wanda abubuwa za su rika faruwa kawai ba wai abu ya zama ruwan dare ba ga al'umman mu ba yanda ake ciki to dole ne mu amfani da wannan kafa mu ga cewa lalle gwamnatoci da shugabanni an fiddo irin wannan tsari wanda zai zama cewa akwai wani kafa wanda ake tafiyar da al'umma ko da shi wannan institution ko in ce wannan jigo na al'umma shi magana aure
Malama Khadija Malam Imran yayi ta bayani akan yanda hanyoyin ma da za a iya bi wajen magance wa'ansu daga ciki inda ya shafo maganar gwamnati kya matsayin ki na wacce take ya kokarin ta wurin kare haƙƙin mata musamman wanda aka ci zarafin sa a gidajen aure anaki ganin wani hanya za a iya bi a kawo saukin wani al'amari duk da duba da cewa kamar misali jihar Kano tana da hizba wanda ake amfani da ita wurin kawo ma'aurata su kawo koke-koken su ko miji ko mata idan sun shiga cikin maganar cin zarafi duk da yake mu a cikin al'adar mu sai an kai gumurzun ƙarshe kafin ma suke iya zuwa a hizba domin gyara inda ana yi kila da yanzu ba haka muke ba wani irin shawara zaki bada
a to daga farko dai zan ba da shawara kada biyu akwai kamar yadda ya magana akwai bangaren gwamnati wanda ita ce jigo ita ce za ta iya yin babban abin da mutane za su san cewa ana yi sannan kuma akwai kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suke kokari wurin daidaita zamantakewa tsakanin iyali to amma matsalar da muke fuskanta shine da yawan mutanen mu ba su mai da wannan da muhimmanci ba idan kika ga an zo to sai abun ya baci gaba daya a lokacin da abun ya fara ba za a zo ba yanda za a iya bada shawara dama amfanin irin waɗannan kungiyoyin shine ka zo a baka shawara kafin abun ya lalace kaga ka fara samun canji a cikin gida namiji ne ko mace in ka zo ka bada shi
ka daga hannu
ka fahimci cewa duk sanda ka zo kana magana matarka ta iya gaddama saboda akwai wanda suna da halittaccen dabi'a na gaddama wata kuma ta iya maganan banza to idan lokacin da ka fahimci wannan sai ka zo ka nemi shawara ya ake zama da irin waɗannan idan kana ganin cewa wannan zaman dole sai kun ci gaba da zama tare kuma kai kana tsoron zai kai lokacin da za ka yi abin da ba a so saboda da yawa kamar yanda aka yi magana ɗazu akwai waɗanda tunzuru sun ake yi akwai waɗanda suna da fushi to kai ka za ka gane da wa kake zama yaya mutum ɗin yake akwai wanda idan yana fushi bai so a mai magana ya fi so a kyale shi ya je ya kwanta ko ya dai wani abu can anjima in ya huce zai dawo kamar abun bai faru ba to wata kuma mace za ta yi amfani da daidai wannan dama kila ka mata wani abu wanda shi kuma wannan za mu iya dan jan shi baya kadan a cikin dalilan da yasa wani lokaci ake samun wannan dan abin da ya kama da raini tsakanin ma'aurata banda wai dan sun zauna tare a matsayin ma'aurata akwai lokacin da idan namiji ya bari mace ta zama ita take daukan dawainiyan gidan shi tana mai hidima wannan abun yana cikin abu manya abubuwan da yake sa mace take raina namiji don wata za ta ga dama za ka bada umarni ne a karba saboda kai kake komai to yanzu ni nake komai a tunanin matan kenan wanda ba wai ana ce musu haka ya kamata su ba daidai bane dan mace ta taimaki mijinta daidai ne shi ya kamata ta fara taimako kafin kowa saboda shi ma da aishe yake ta hidima da ita so dan yanzu Allah ya bata dama da za ta yi wani abu ba wani abu ne amma mata da yawa dan a lectures ina da yawa nakan fada nakan ce namiji ko mun rashi ko garin kwaki ne misali a ce yana daga cikin abincin da ya fi arha saboda shi kila ma ba sai an dafa ba maybe ko za a iya sa suga ko ma ba suga ko ya dai ko ma ya dai za a iya dai
sharaba shi
to ko shine Allah ya hore mana namiji ya fi mai alkhairi ya dauko shi a bakin leda yau ya kawo tunda ya san shi zai kawo dan ya ce ai na san matata tana da wani abu yana expecting in yazo gida ya ga tayi
wato mazan su rike
girman su da
nauyin da Allah ya daura
yawa wannan kenan sai kuma na biyu namiji ya sa ya kai ya dinga sa dokan da ya san cewa yana da tsanani wanda dole za a karya saboda Allah subhanahu wataala shi kadai ne yake da wannan daman da yake fadan doka kuma shi abin da yasa yake yi yake warning saboda kar ka kai kanka ga bala'i ne to amma mu mutane yanzu mu ma muna haka wani abin da ba wani abu ba kun yi fada da mace sai namiji ya ce in kika fita a bakin auren ki ba fa kowa za ta zauna ba wata dama ku riga kun gama fadan ku zuciyarki ita ma ya zo shi dan ya shigo ya tattaba ku duka ya taba ta ya taba ka sai ta ga me ta fita sai ka gina miji kuma yana cewa ai yazo ya rasa wannan auren to shi ya fadi wannan dokan to a lokacin da akai wannan shi ma yana kawo raini saboda idan mace ta ga ka fada kuma baka aiwatar ba to raini yazo to dole namiji lokacin da zai fadi doka ya kamata ya sani sannan idan zai fada doka abin da ya shafi gidan shi kada ya fada abin da ya san shi ma ba zai iya kiyaye ba yanzu misali akwai namijin da zai saka doka a gida ya ce duk san da yazo ba ya so ya daga buta ya ji babu ruwa to in ya tashi fada sai ya ce kowa yayi amfani da buta ya tabbatar ya mai da to zai manta wata ran zai ci zai yi ba zai maida ba
shi kanshi
to raini yazo to duk irin waɗannan abubuwa yana daga cikin abubuwan da yake sa ba duka mata suke haka ba amma akwai waɗanda su haka suke saboda haka duk in dan wani dama da kabari zai iya sa mace ta yi amfani da shi ta ga da kai da ita kun zama sa'a so daga lokacin da ka dauko magana kana yi kaga mace ta fara daga muryanta to namiji in yana da dabara ya sauka da muryan shi ya kyale ta daga baya in ya samu dama sai ya dawo sai ya yi mata magana yanda za a yi
Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma sai filin kwalamar mu wajen wakilin sashen Hausa Hawwa Abdul Karim yau fania a Kumasi
ina jin kasar Ghana dai muna da wani shahararren abinci da kowa ya fi sanin mu da shi a duniya wanda kowa ya san mu fi kwarewa a fannin jollof amma kafin mu yi batun jollof bari mu basu sakwara ina jin shi Ghana kowa ya fi so a Ghana amma a waje an fi sanin mu da jollof so yanzu bari mu batun sakwara ya ake sarrafa sakwara
haji hawa sakwara kisa akwai sakwara kala biyu akwai na rogo akwai na doya amma mu nan mun fi amfani da rogo kuma sakwara yana da miya kala kala akwai miyan kwakwa akwai miyan gujiya wato gida kenan sannan akwai karkara da ake cin sakwara da shi to yanzu wanne za a yi
bari mu fara dai da miyan karkara saboda shi yafi shahara
to tanadi sakwara dai da farko zamu samu rogo da brodi ya muke ce mai Hausa ana cewa ayaba amma ba ayaban da ake budan baki da shi ba wannan wanda ake dafawa a ci wannan green din nan to na sakwaran kenan sannan shi wurin karkara karkara komai zaki iya ki da karkara inda naman rago ne inda na shanu ne inda kifi ne duk zaki iya yi da shi. Da farko dai zaki je ki sisin ki samu rogo, ki samu brodi wato ayaban nan wanda ake dafawa. Na sakwara kenan sai kayan miya zaki samu tumatirin ki, ki samu albasa, ki samu yalo ko gauta yanda muke kira anan, ki samu kanamfari ki kadan kankani ba da yawa ba ko kuma kimba saboda cire karni. She ki samu citta wato kakarru kenan. Sai ki samu dan maginki da gishiri. Shi tumatir da albasa sa da shi yalon zaki hada ki dafa amma albasan ki raba biyu rabi zaki dafa rabi kake dafa don danyen albasa kanshin shi daban ne dafaffen kuma kanshin shi daban ne to bayan kin zabge naman ki ya zabgu ki san mu nan muna da kifi daban-daban gasu ufuku gasu samu gasu akwabi gasu nan dai kifi dai iri-iri to kowanne irin kifi kike so sai ki hada ki zabke to wannan kayan in ya dahu sai ki malkada amma wurin malkadawan sai ki kara citta kadan ki kara garlic kadan saboda da kamshi da kuma cire karni kanan fari dan guda ma ya isa shi kuma kin ban wani dan biyu in kin sa kin ga yana cire karni sosai kin san nama na da karni to bayan kin markada sai ki zuba ki ka dan magin ki ka dan ki sa ki kawo gishirin ki ba da yawa
shi idan kin markada cikin me zaki zuba
in kin markada kin ga akwai muna amfani da mataci soyin na mataci wanda ake tace abu saboda kin ga in kin markada ko ya akai za a samu ragowan wayan su kila ƴaƴan ba su gama nuwa ba so naman nan da kika zabge da kifin nan to ciki zaki zuba wannan ruwan tumatir sai ki sa ruwa daidai yanda kike so ki sa magin ki ki sa gishiri sai ki bar shi a wuta yana tafasa kadan kadan in ya nuna zaki fara jin kamshi yana tasowa to light soup kenan da za a ci sakwara shi kuma sakwaran bayan kin bare rogon ki zaki raba shi biyu akwai wani igiya saka ki cire ki juya bayan ki kankare amma shi brodi zaki wanke ma sannan ki bare don in kin bare ba zaki wanke ba kuma shi ba a kankarewa sai ki wanke rogon ki ki sa a tukunya ki bare brodiyan ki wato ayaban nan da ake dafawa sai ki dora akai wayansu iyayen mu ma ba su barewa don wi bawun ma magani ne sai in ya nuna ake cire bawun to in ya nuna kinga yanzu an kawo mashin na markada sakwara so zaki aje sai ya huce sannan ki kai manika amma in gida zaki dafa kake bari ya mungun sanyi saboda kar a gaji wurin daka kin gane ai to ana dakawa da farko brodiyan za a fara dakawa in ya daku sannan fara bubbuga rogo in kin daka kadan sai ki kawo brodiyan nan ki gama wato shi ayaban ne nake ce mu brodiya ke san
plantain kenan
yawa plantain to sai ki hada kin ga in kin daka zaki ga yayi sumun sai ki gyara ki sa a kwano kashi na so a ci television ne saboda ma a gani
masha Allah nagode kwarai da gaske sakwara kenan da ake zan so in ji dayan miyan da kika fade kwakwan amma bari mu dan huta kadan
Madalla yanzu kuma sai da magaram a Jamhuriyar Niger wajen wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari to ko me su Tamar suke soyawa
to shi kuma wannan abin gane wannan abinci ne kamar mu ce miki na nama nama ne na shanu gashi nan aka niko aka kawo da aka niko aka kawo shi an nika shi tare da kayayyaki haka su tafarnuwa da celery wani ganye ne haka da muke sawa ana ce mishi celery a turance da persil shi ma yana nan shi ma wani ganye ne mai kaman abin gan karoti amma celery sunan shi to da su ne da tafarnuwa ake gamawa a nika mai so yana nasa dan a tarugu a cikin nika sai a niko miki a markado miki shi mai kyau kuma tsoka ba mai zare ba ba mai kitse ba kuma shi wannan tsokan naman shanu shine muka dauko muka kawo sai ki dauko dan gishiri ka dan garin gishiri ki dan watsa a cikin shi in kina amfani da maji kuma sai ki sa mishi maji aron maji kenan ki sa dan kadan in biki amfani da shi kuma wala ba asa da gishirin kadai sai ki zo ki dauko kwai ko da daya ne ko da biyu ne sai ki fasa kwai danyen nan sai ki saka a cikin wannan nama sai ki abin da kin shi ki gama shi ki hada shi in ya gama ya kama jikin shi abin da yasa muke sa kwai a ciki dan saboda wurin suya kai watsi hakan an sa shi cikin mai mai zayi ya cibire dan ya cibire to kina gani yanzu gashi nan mun yi cibire 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 na bullet kin sunan shi bullet to yanzu wannan cibire cibirin da muka yi kuma cibire iri iri ne in kina so kina yin shi mulmule mulmule haka kina yin shi mai tsawo to shine yanzu gashi nan muke soyawa bullet kenan na nama shanu
to yanzu shi wannan bullet in kika soya shi shi kadai ake cin shi koko
a tare da frit ba ga kina ga dankalin turawa ba pomme de terre ga dankalin turawa shi kuma shine frit mun yayyanka shi mun yayyanka shi gashi nan yanka kanana 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 yanzu dankalin turawan shi gashi nan in frit kin wannan bullet kin wannan ya soyu sai mu kwashe kuma sai a zuba wani mai kuma sai a yi frit kenan wannan dankalin turawan soyayye da shi da wannan bullet kin na naman shanu shine zamu gama mu ci tare gashi dankalin turawan a soye sai ki gama sai ki dan abin ga ji kin gane ko elmiya kadan kaman ta miya ta mutard ko ta mayonnaise haka ko dan atarugu da albasa ki elmiya ki da dan tumatir danye sai ki gama ki ci da shi
jajjagani ake dan soya shi ake
ana jajjagawa a kasa ko kuma kina soya shi a cikin mai daddai yanda kike so dai muna soyawa wata ran kuma muna yin miya kasa haka a kasa da tumatir danye da albasa da dan tafarnuwa da dan gishiri kadan mai amfani kuma yana sa maji shikenan sai ki gama ki ci shi da dankalin turawa soyayye tare da wannan bullet kin nama soyayye hakan
to madalla masu sauraron mu yau kuma kofa a bude take domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 madalla masu sauraron mu mun sami kiran mu na farko daga Niger da wa muke magana
Ibrahim mai wakin mu na a garin Legodiya a Kimba
muna jin ka Mallam Ibrahim yau da ya kaji maudu'in namu akan cin zarafin mata da magidanta suke yi ya kake ganin za a magance wannan matsala
to gaskiya wannan a al'adance kuma a musulunce wannan gaskiya bai cancanta ba bai kamata ba amma shawarar da zan baku ya kamata kaman irin wannan filin da kuka kawo ne ku gayyato malamai masana addini da al'umma su rika ƙara wayewa mutane kai saboda amincin zarafin mutum abu ne wanda bai kamata ba gaba ɗaya a rayuwa abinda nake ba ku shawara kenan
to mun gode da wannan kira naka da kuma wannan shawara taka yanzu kuma daga Kaduna da wa muke magana
sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya
muna jin ka Alhaji Musa me zaka kara akai
to alhamdulillah dangane da wannan al'amari na magana cin zarafin mutum abubuwa ne wanda suke gaskiya ba abin da ya dace bane babu wani addini da yadda a ci zarafin kowane dan adam ita kanta a rayuwa domin duk abin da zaka yi zaka mata a ce ko menene ka tabbatar da ko menene ka yi shi bisa kaida kuma kamar yadda shi Mallam Ibrahim ne wancan guda ya ba da shawara irin wannan kamata ya ba wanda za su zo a yi dariya a yi wasa bane a gayyato malamai wanda za su karanto aya alqur'ani idan ma akwai yiwa a kawo pastor wanda zai kawo magana akan Bible wanda yake mutane su yanzu fahimci abin da ya kamata domin malami zai iya shigar da irin wannan abubuwan ne abin da ya dace amma idan ka zarafi dan adam a rayuwa ko mace ko namiji to wannan kaga ba wani karin abin bakin ciki bane da abin bacin rai kace ne muku fatan alkari Allah iya mana iya wasu Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to mun gode Alhaji Musa yanzu kuma daga Bauchi a Gurguje da wa muke magana
sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi
muna jin ka Ayuba a Gurguje me zaka ce
to alhamdulillah cin zarafi dai mummuna abu ne kullum muna fada a daina wannan abu baya da muhimmanci baya da alheri cin zarafi yana
mana Ayuba anan zamu dakatar da kai saboda lokaci yayi mana halin shi. Muna godiya masu sauraro, anan muka kawo karshen shirinmu na yau a madadin wanda ya daidaita min da sauti, wato Daniel Brown da abokiyar aiki na da taya ni gabatarwa Alina Bahara Auna. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.